إنه أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو ذياب أن الله تعالى da tsaddar umma cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babban malamin mu Sheikh Abubakar Imam Ikara, Allah ya sanya rahama. A wannan safiya ta 5 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1444, a wanda yake da 27 ga watan uku shekara ta 23 miladiya. Muna nan kamar yadda muka saba a cikin tafsirin mu na suratul Nur. Sai dai nayi kokarin daga inda muka tsaya a bara, amma dai gaskiya ban iya samu ba. Na nemi masu recording su bani karatun ƙarshe da su bani ba. Na haka sai na yi koyi, ya kamata mu fara da godiya ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jidda na san mun fassara wannan, na sani, to amma dai za mu fara daga nan. Fatan ma Allah ya sa mu karanta daidai, mu fassara daidai, kuma Allah ya mana bincikakar wajen aiki da daidai. Sha Allah ta'ala ya ce, نعم الله تبارك وتعالى yana ya ba mu labari ko kuma ya shiryar da mu zuwa ga ka'idar yadda ake shiga gidan mutane. Malamai ke cewa me alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka wuce a baya na maganar ƙazafi, na maganar kaza da kaza da ma karanta a baya da hukunce-hukuncen zina? Suka ce zakara Allahu ta'ala fil ayati sabiqa, Allah ya ambata a ayoyin da suka gabata, min awwali surati ila ma qabla hadhihi al-ayat, tun daga farkon sura har zuwa kan waɗannan ayoyi. Allah ya ambata hadda zina wal qadhafa wa ahkamahuma, Allah ya ambata hadda zina wal qadhafi wa ahkamahuma, Allah ya ambata haddina zina, cewa wanda ya zina kaza za a yi masa. Na san za ku isna mun karanta wancan shekara. Sannan Allah ya bayani akan kazafi da kuma hukunce hukuncen kazafi. Summa atba'a dhalika bil amri, sannan Allah ya biyo bayan wannan magana da yin umarni, bil isti'zan, da neman izini, inda dukhuli buyutil ghairi, a yayin da ka je za ka shiga gidan da ba naka ba, bayan ka yi sallama sai ka yi izini. Ba wai sallama kawai ake a cikin gidan mutane ba, a'a, in kika yi sallama a gidan mutane sai kin tambaya ki shigo, in an ce ki shigo ki shiga, in an ce kar ki shiga to kar ki shiga. Malam ya ce wa zalika kulluhu hifadan ala al-a'rad, wannan duka an yi ne domin kawar da wato don kiyaye mutunci, don kiyaye mutunci. Wa zalika anna al-isti'dan min asbab al-wiqayati an al-ibtila'i ala ma la yajuzu wa an-nazar ila al-awra, domin yin sallama da zaka yi a gidan mutane kuma ka nemi izini, wannan shine zai sa ba za ka leƙa musu abin da ba ka so a leƙa musu ba. Dan kowane dan adam akwai abin da baya so a gani a cikin gidansa, dan gidansa sirrin sa ne. Amma in kai sallama sannan kuma kika nemi izini to kafin ki miki izini za ki kawo da duk abin da kike so kawo za ku gyara duk inda kike so ki gyara sannan sai ki miki izini sannan kuma za ka je ka kalli wato abin da bai dace ka gani ba a jikin mutum sai dai a ɗan adam idan yana cikin gidansa to ya fi sakewa ya fi sa kayan da ba su da takura a jikinsa ya fi yin wannan amma ko ba zai so wani ya gani shi a haka ba wani zai sa ɗan karamin riga wani zai sa ɗan karamin zani ko karamin skirt ko karamin wando ko wani a makamancin haka domin guri ne na hutawarsa guri ne da ba so yake ya matsa kansa ya takura kansa ba to kaga idan kika sallama kika nemi izini to duk irin wannan abun mutum zai gyara kafin ka shiga mai cikin gida وما قد يؤدي إليه ذلك من الوقوع في الفاحشة يوم والناس اللمر كنيم إذني يوم والناس اللمر كنيم إذني زي سا زي رجي يوم الفاشاء أكين الأمة كما زي هنا ين كذفي زي يهنا مسيني زي رنجا سفن شوانا تن أدن دوانا كم جو بيغير زي شبا wannan shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana ladabin yadda ake shiga gidan mutane domin shari'ar musulunci ba abin da bata bari ba shari'ar musulunci tana kare kowanne dan adam haƙƙinsa to shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya kumu munai mana ya ku wanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidanku ba duk gidan da ba naku ba kar ku shiga duk gidan da ba naku ba kada ku shiga hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun nemi izini sannan kun yi sallama ga ma'abota wannan gidan wannan su ne abubuwa guda biyu da zaki kiyaye duk gidan da zaki shiga to lallai ana buƙatar ki sallama ana buƙatar ki nemi izini malamai suka ce to sallama ake fara yi ko neman izini idan za ka shiga gidan mutane to sallama ake fara yi kafin neman izini ko kuma izini ake fara yi kafin ai sallama to gaskiya abin da malamai ke ambata shi ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna sallama ake yi in kin je gidan mutane ki ce assalamu alaikum a aji kulu shi zan iya shigowa wannan shi ne bayan kin yi sallama wajibi ne ki nemi izini muna gane ha ba kin yi sallama dole ne ki nemi izini kuma ana yin sau uku in kin ji shiru sai ki tafi misali assalamu alaikum in an gansa na shigo in aka yi shiru kada ki shiga in kuma kika yi sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama kika nemi izini kika ji shiru kika ƙara yin sallama a karo na uku kika nemi izini kika ji shiru sai ki koma dole sai an baki izini sannan za ki shiga gidan mutane da haka za mu gani a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da aka ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ba ana nufin sai ka nemi izini sannan za ka yi sallama ba malam ya ce ibnu kasir ya ce cewa fa yasta'dinu qabla ad-dukhuli nemi izini kafin su shiga gidan wa yusallimu ba'da sannan su sallama daga baya amma sai malam ya ce laysa al-amru lakin laysa fil ayati ma yadullu ala anna al-awlata qadimul isti'dan ala as-salam a cikin wannan ayar babu abin da yake nuni akan cewa neman izini za a fara yi kafin sallama li anna al-wawa taqtadi al-jam domin da aka ce hatta tasta'nisu sai kawo wawun aka ce kuma wato sallimu wannan yana nufin duka sai kai waɗannan abubuwan ne ba ana nufin sai kai isti'dan sai ka nemi izini sannan za ka shiga ba saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nuni akan wannan akwai hadisin Kilda ibn Hanbal hadisin Sida ibn Hanbal, Allah ya kara masa yadda, yake cewa dakaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam, na shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, walam usallim, amma na shiga ba tare da nayi sallama ba, walam atta'adin, sannan ban nemi izini ba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال السلام عليك دني ارجع فقل السلام عليكم ادخل كما قال اتفاقك قوما نفرقوا كفارة سوى السلام عليكم سنن النبي سيكا تنبيا كشبو وكم قولنا حديث ابن ديونا من الشيني انك جو ذاك سيكي تنجينا متاني ابن ذاك فارة الشيني مي السلام عليكم سنن سيني من اذن النشبو kamar yadda wannan hadisi ne cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi sannan hadisi ne dake cikin musnad din Imam Ahmad wanda Albani inganta wannan hadisi idan mun kalla hadisin Amru ibn Sa'id al-Thaqafi yake cewa anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa kan wani mutum ya nemi izini a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace sayyati a aliju shin na iya shigowa sai bakalan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace li amatin lahu yace da wata baiwarsa yuqalu laha rauda ana kiran wannan baiwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rauda da wannan mutumin yazo yayi sallama ya nemi izini yace ya shigo sai manzo Allah yace da wata baiwarsa kumi ila hada fa'allimihi ki tashi ki je gurin wannan da yake neman izini zai shigo mana gida ki sanar da shi yadda ake neman izini fa quli lahu ki ga masa yaqulu yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku a adkhulu shin da shigo cikin gidan fa sami'aha ar-rajulu kafin ma bai wata zo sai mutumin yaji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata da haka fa qala ha fa dakala daga nan sai ya fada sai ya shiga cikin wannan gida abin da nake so na ce mana shine in kika je zaki shiga gidan mutane abin da shari'a ta koyar ba abin da al'ada ta koyar ba shine abu na farko ki musu sallama muna gane ha nabi kuma sai kin nemi izini ita sallama ba neman izini bace kin roƙa musu aminci ne kina sanar da su kina bakin gidansu dan haka abin da ya kamata ki shine ki nemi izinin cewa ki shigo ko kar ki shigo in sun ce miki shigo shikenan ki shiga in sun ce miki kada ki shiga to kuma kada ki shiga mun gane akwai hadisin Khalid ibn Iyad hadisin Khalid ibn Iyad yake cewa haddathani jaddati ummu iyas qalat yace kakata ummu iyas tace kuntu fi arba'i niswatin yasta'dinu ala aisha wata rana na kasance ɗaya daga cikin mata guda hudu da suka nemi izini akan su shiga gurin aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nadkhul sai muka ce da aisha ma iya shigowa قالت لا في عشرتي قلنا لصاحبك قلنا تستأذن كجاوا أبوك يركو تنيم إذني فقالت سيدتي السلام عليكم أنا دخل سيدتي سلم سيدتي ما يشبوا قالت في عشرتي أدخلوك شبو ثم قالت فنفي آي سكرت وأن آي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أبنا لك سوك فهمت عشيني قائد رسيجا جدا مثلا كي سلم كنم إذني كي سلم كنم إذني وانا شيني قائد رسيجا جدا مثلا الله مطلق كنسر كيتي ذلكم خير لكم وانا شيني يفعل خير أدريكم لعلكم تذكرون قوقا وأستوك بحميوين الله سبحانه وتعالى malamai na cewa wannan neman izinin kamar yadda ne bayani za a nema ne su uku saboda hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa annabi sa'dana ala umar salatan yaje gidan sayyidina umar ya nemi izinin ya shigo sau uku falam yu'dan lahu ba abashi izini ba kuma tarafa kawai sai juya ya tafiyar sa Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne na Annabi sallama yaje gidan Umar kan Khattab yayi sallama ya nemi izini har sau uku akan ya shiga gidan sai ba mai magana ba kuma kala Umar daga nan sai Umar yace alam asma sauta Abdullah ibn Qais yasabil shin ba wai ba sautin Abdullah ibn Qais shine Abu Musa al-Ash'ari ba sautin sa ne najiba gashi nan yana neman izini sai sayyidina Umar yace idzanu la kuje kuma izini ya shigo fa talabuhu sai suka fitarin su nemi shi fa wajaduhu kad dhahaba sai suka ga shi har ya jiya ya tafi sa falamma jaa ba'da dhalika qala ma rajat bayan ya ƙara dawowa gidan sayyidina Umar wani lokaci sai sayyidina Umar yace kwanaki da ka zo kai sallama har so kana neman izini har so uku me yasa ka tafi qala sai yace innista azantu salasan na nemi izinin na shigo so uku falam yu'dhan li amma ba abani izini ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ni kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa idza sa'dana ahdukum salafa idan dayan ku ne mai izini so uku falam yu'dhan lahu ba abba wa tu ba abashi izini ba falyan sarbi ya tafiyarsa manzon Allah ya koyar da cewa in kin je gidan mutane kin yi sallama kin nemi shigo ba a miki izini ba to abin da zaki shine ki juya ki tafi gida Abu Musa al-Ash'ari yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Fa kala ta Umar yace la ta'tiyanni ala hada bayyina wa illa auja'tuka darba. Tunda ka faɗi wannan maganar kace annabi ne ya faɗa to sai ka kawo hujjar annabi ya faɗa. Ma'ana sai ka kawo shaida ba wai akwai mutum zai ce annabi ya ce kawai a yadda ba. Sai ce tunda har kace annabi ne yake to na yadda amma sai kawo wanda zai bayar da shaidar cewa lalle annabi ya faɗi wannan magana muna gane ha wannan yana nuna ma cewa wajen hadisi to sai an yi kokari an tabbatar da cewa wannan hadisin na annabi ne ko ba na annabi bane muna gane ha fa dhahaba ila mala'in min al-ansari shi Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Qais Abu Musa al-Ash'ari tunda sayyidina Umar ya ce sai ya kawo hujja sai tafi zuwa ga gurin waɗansu mutanen Madina jeje samu da mutanen da Madina fa zakara lahum ma kala Umar sai ba su labarin abinda Umar ya faɗa cewa sai ya kawo shaida fa kalu su kuma saboda sun san hadisin sai suka ce la yashhadu laka illa asdaruna ai mun yi girma ma mu je mu bayar yadda shaida cewa annabi ya faɗi wannan dan yaron cikin mu za mu sa ya je bayar kafin duk lokacin da kai da'awar ilimi sai aka ce ma ai dan yaro za a sa ana nufin wannan ilimin kowa ya sani har ma ga karamin yaro ya sani muna gane ha fa kama ma'ahu abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yaro ne ya ka sai aka ce yaje ba shi ansa fa akhbara umar bi dalik sai ga umar cewa shi ma yana nan annabi ya faɗi wannan hadisi fa qala kai umar yace allahani an mustafaqu fil aswaq yace yawan zuwa neman kudi shi yasa ban san wannan hadisin ba ma'ana ku kuna zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuna karatu ni kuma ina yawan zuwa kasuwa shi yasa yanzu so ku san wannan hadisi ban san wannan hadisin ba wanda ya nuna kasuwanci kenan yana tara mutum ya hana shi neman ilimi wannan hadisin abin da yake nuna mana shine in zaka nemi izini zaka nema sau nawa zaka nema sau uku in an ce ka koma ko a na ɗaya ne ko a na biyu ko na uku koma shine dokar musulunci an kuma kin yi sallama kin nemi izini sau uku ba a yi miki izini ba to ki tafi malamai suna faɗa wani ladabi na cewa idan mutum ya zo gidanka zai nemi izininka zai kwankwasa ma ya yi ma sallama ya shigo to baya tsayawa a saitin kofa ba a tsayawa a saitin kofa sai dai ka koma daga gefen kofa ka kwankwasa saboda me saboda kar ka hango mutum cikin gidansa a garin hango cikin gidan nan zaka je ka hango abin da bai kamata ka hango ba shi sa ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka shiga gidan mutum zaka kwankwasa ka nemi izini to sai dai ka koma daga gefen kofa wannan hadisi yana cikin riwayar Abdullahi ibn Busir Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin idan manzala sallama yazo kofar gidan mutane lam yastadbil albaba min tilqa'i wajhi baya fuskantar kofar da fuskarta baya yi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar sai dai kuma daman kofar ko hagun kofar daga gefe kwankwasa yi nemi izini amma ba zai tsaya yana kallon gidan mutane ba kuma zai nemi izini zai ce assalamu assalamu alaikum zai nemi wannan izini sallallahu alaihi wasallam وذلك ان الدور لم يكن عليها يوم اذن سور adaidai wannan lokacin gidajen sahabbai ba shi ma da za su kofa kawai a guje to da aka ba a tsayawa a bakin kofa ne izini sai dai a koma da daga gefe ya zo ta hanyar Muzayl kala jaa rajulun daga Uthman ibn Shayba kuma yake جاء قائد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب سعد يزوينا لمن إذني أجل من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليشغى سيتيا باكم قوفا قال أثمان سي أثمان بيسي مسا مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا انزالة بيسي سيسي ميساجة انزاك قم قصة جداك نميزني خوديك قوما لجام قوفا koka koma daga abun kofa wannan ladabi ne da ake koyarwa dan ya zanto cewa mun ladabtu da ladabin addini dan Allah madaukakin sarki yana so kowa ya kiyaye sirrin gidansa ya kuma kiyaye sirrin wasu ana magana cewa yanzu idan ka zo zaka shiga gidan da kuma na kulefa misali gidanka ne akwai ma gidanka ne kai da matarka ko kuma gidan iyayenka ne ka zo zaka shiga cewa irin wannan zaka shiga gidan iyayenka zaka shiga gidan iyalinka ko da ka tafiya ka taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da sahabbai cewa idan kun dawo daga tafiya kada ku shiga gidajenku sai bayan sallar isha dalili a lokacin matar da take kata-kata ta gyara kanta wacce gidanta yake kata-kata ta gyara shi wanda yaranta suke kata-kata sun gyara domin ba a san miji ya riga ganin abubuwa marasa kyau daga wajen matar shi shi sa addinin musulunci ya koyar mutum in ya dawo daga tafiya to kar ya je ya shige matarsa gida a'a ya jira sai sun kintsa sannan ya je shi ba kuma haka wannan lokaci ne da babu waya amma wannan lokaci ne da akwai waya daga lokacin da zaka taso ma zaka kira ta kace ga kanan ka taso ita kuma ka in ba ka dama ba sai zaka kokarin ka gyara komai ka sa kayan kanshi da komai a cikin gida to ka dace nan baya halatta a wannan zamanin kawai kayi tafiya zaka dawo ba tare da ka sanar da iyalan daga kanan zaka dawo ba saboda me dan su gyara abubuwan da ya kamata su gyara na kan ka je gidanka bayan ka yi sallama kawai sanarwa ake so ka yi shine wasu malamai suka ce ka yi gyaran murya wasu suka ce ka buga takalminka wasu suka ce ka kwankwasa duk wannan shine abin da za ka yi amma ba za ka nemi izini ba saboda gidanka ne Abdullahi dan Mas'ud yake cewa alaikumul izn ala ummahatikum shi Abdullahi dan Mas'ud yake in za ka shiga gurin iyayenku mata to ku ringa neman izini Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud take cewa kana Abdullahi idan jaa min hajatin fantaha ila albab Abdullahi dan Mas'ud idan ya fita waje ya je biya bukatun sa ya dawo ko ya je kasuwa ko ya je makaranta ko ya je wani guri to in yazo a bakin kofa zai tsaya kanahnaha sai ya gyara murya ya danyi wani irin sauti wanda za a gane cewa lalle ya zo me yasa yake yin wannan dan kar ya fada wa iyalansa ba tare da sun san ya zo ba haka abu ubaida yace wa kana abdullahi idan dakala dar ista'nasa takallam wa rafa'a sauta idan yanzu zai shiga cikin gidansa sai ya daga sauti ya nemi izini mana ya daga sauti yayi magana wannan magana zai ita ce neman izini kawai sai ya shiga dan matan san cewa lalle ya zo to wannan suna daga cikin ladabban da ake bukata lalle dan adam yayi ko da su wajen shiga iyalansa, wurin iyalansa. Shi yasa idan mutum ya dawo gida daga tafiya kamar yadda na faɗa, Manzo Allah ta salama in cikin dare ka dawo, sai ya hana ka shiga gida a cikin daren, sai ka bari sai sun gyara washe gari sai ka shiga ka kwana a masallaci ko a wani guri. Amma kamar yadda na faɗa yanzu, irin waɗannan dokokin za a iya ɗan gyara su ta yaya? Ta hanyar daga lokacin da ka taho za ka yi waya, ka sai ka ta awa ɗaya ce, awa biyu ce, awa uku kai waya. Idan kai waya kafin ka zo an gyara, sai ka shiga cikin gidanka, dama an san za ka zo. Wannan shi ne abin da addinin musulunci yake so. Idan wani yana da takama gidan wansa ne, kawai sai zai faɗa wa gidan matan wansa, tare da cewa matan wansa muharrama take, in wani ya suke ta zai iya aurata. Wannan a shari'a kenan, sai dai kai da kai ba za ka iya ba. Amma yanzu a shari'a, idan wa ya suke mace ƙani zai iya aura, in ƙani ya sakawa zai iya aura. A shari'a in ƙanin mahaifin ka ya suke mace za ka iya aura, in wani mahaifin ka ma ya suke mace za ka iya aura. To duk mutum da akwai aure tsakanin kai da ita, ba za ka ringa shigan mata gida gaba ɗaya ba, ba za ka ringa irin wannan ba. Kuma ko babu aure, ai akwai lokutan da ake neman izini na shiga gida, ba a shiga gidan mutane da sassafe. Kowa ya san wannan, da sassafe kawai da asuba ka faɗa mutane gida ba a yi. Ba a shiga gida mutane lokacin da suke yin baitun ƙailula, ma'ana tsakanin azhar zuwa da asar, ba a shiga sai da izini. Ba a shiga gida bayan sallar isha'i sai da izini. Wannan Allah ya kira su da al'aura ce ta mutum, saboda a daidai wannan lokacin za ka zo ka samu mutum ba daidai ba a cikin gidansa. To shi sa addinin musulunci yake kare irin waɗannan abubuwa, wanda mu al'adarmu da yawa, al'ada da yawa ta sa mun yi watsi da wannan dokokin, sai ma mu ringa jin su kamar sababbi. Yanzu misali, idan mutum ya hana ƙannansa shiga gidansa, ya ƙyale ƙannan matarsa suna shiga gidansa, wannan sai ya haifar da rigima a cikin gidan, wanda kuma shi ne daidai. Wannan shi ne daidai, ƙaninka bai da ƴancin ya ringa shiga ma gida lokacin da ya ga dama, saboda matarka ba muharramarsa ba ce. Saboda yanzu in ka mutu zai iya aurenta, in ka suke ta zai iya aurenta, me yasa zai ringa shiga ma gida? Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wasan ƙanin miji da al-maut, yace ai wasan ƙanin miji mutuwa ne. Ba wani a musulunci ba wani wasa tsakanin mace da ƙanin miji, babu wannan. Haramun ne wannan, haramun ne kawai a zo ana wani wasan ƙanin miji. So da yawa irin wannan wasan ƙanin miji, mijin yana zuwa yana ba da wasu labarai a wajen ita macen ba ta sani ba, wanda za a ga har wasan duka ake, wasan guje-guje ake, wasan kaza ake. A cikin wannan abubuwan yake ɗaukan wasu abubuwa da yake zuwa waje ya faɗa, ai tana da kaza, ai ya ji kaza a tare da ita, ai kaza kaza da waye da sauransu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, haramun ne wasan ƙanin miji. Abin da ya kamata shi wannan ƙanin mijin ya yi shi ma ya je ya nemo tasa. Amma mata suna ganin wannan wani abu ne kamar wanda ba ma shaik ba ma laifi bane, suna ganin wannan abun kamar ba wani laifi bane. Kamar yadda faɗa yanzu, in ka zo kake da ƙannan ka tafiye da shiga gidanka, ƙannan ka maza, to rigima ce. Ta zai matar ta ma a fili, ita ƙannan ta suna shiga, kai ƙannan ka ba ka shiga. Saboda shi ba haushe, duk lokacin da ake zaman lafiya tsakanin miji da mata, to a fili ne, kawai a fili ne. Ba yadda za a fahimci juna tsakanin miji da mata, a zauna lafiya ba a jin kansu, yance ta mai a fili. Wannan ya sa maza da yawa ko shawara matarsa ta basu ba sa yadda, saboda suna ganin idan suka bi shawarar ta za a ce ta asirce su. Amma wannan ba wani damuwa ba ne ga wanda ya san me yake yi, wannan ba wani damuwa a ciki. Da haka waɗannan dai su ne na duk ba na shiga gida. Sannan mu sani cewa ba kowa bane yake da ɗinkin da zai zo ringa shigan muku gida. Saboda mata a cikin gidajensu a nan suke sa ƙananan kayan da za su huta, za su sha iska, za su rage zafi da yake damu. To za ka, saboda wannan addinin musulunci bai yarda ba. To mu tunda muna karatu, abin da ya kamata mu yi shi ne mu ɗabbaka abin da yake karatu ne, mu ƙyale al'ada.
da yau kake dai da wani wasan kanin miji ko kanin mijin ki azami ki wasan ki a wannan haramun ne domin ke bi tani bai na zuwa waje na fada wasu labari akan ki bi tani ba a wani lokacin kuma duka da ita matar da shi mijin duka da shi kanin mijin duka su mummunan zuciya gare shi idan da ma kanin mijin yana burge ta to barki amfani da wasan nan ta biya bukatar sa a tare da shi shi ma kila matar wannan tana burge shi bare amfani da wasan nan ya biya bukatar sa a gurin shi wanda wannan kuma haramun ne wannan ba daidai bane Allah bai yi da wannan ba da haka yana da kyau mu kiyaye muna gane ha Allah tabaraka wa ta'ala sai ci gaba da cewa haramun to bayan kin yi sallama kin nemi izini idan an miki izini sai ki shiga in ba miki izini ba ka'idar shine ki dawo kamar yadda muka karanta a hadisin Abu Musa al-Ash'ari haka ne ko to sai Allah ya ce fa in lam tajidu fiha ahadan in kika je gida kika yi sallama kika nemi izini sai kika fahimci babu kowa a ciki kika samu kowa a gidan ba ma'ana ba su nan to kar ka ce gidan yan uwanmu ne bari mu shiga ai ba komai a'a in dai kika samu kowa a ciki ba Allah ya ce fala tadkhuluha kada ki shiga wannan gidan hatta yu'zana lakum hatta masu gidan sun ba da izinin ki shiga ba ta nan kin ga anan ma dai sai kin nemi izini sai kin nemi izini sai kin nemi izinin shiga wannan gidan in biki nemi izini ba to kin ga ba za ki shiga wannan gidan da babu kowa a ciki ba muna gane ha malam yace fa in lam tajidu fi biyuti ghayri ahadan minhum idan har kika je gidan mutane duk ɗan gidan ba su nan ba wanda zai miki izini a ciki dan ki shiga to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum kada ki shiga wannan gidan har sai an miki izini me yasa shari'a ta bayar da wannan kariya ke kanki wannan dokar da shari'a ta sa ta ba ki kariya muna gane ha saboda mai yiwuwa kafin ki zo ki wannan sallamar wani ya shiga ya dauki wani abu da haka idan kika shiga gidansu babu izinin su a daidai lokacin da wani ya shiga ya dauki wani abu to an ga zo aka same ki a gidan waye ya dauka ke kika dauka to shi yasa shari'a ce wannan dan ke ma ta baki wannan kariyar muna gane ha shi yasa duk inda kake rayuwa da zanto cewa za ka ba kanka uzuri wata rana ko sati biyu bai fi ba za mu gana da wani mutum ni zan je gurin shi da na je gurin sa mutumin yana afin to lokacin sallah ya yi sai ni alwalalin bi sallah sai mai gadin mutumin ya ba ni darduma mai sallah sannan kuma a cikin ɗakinsa da na shiga ɗakin sa sai na ga waɗansu soyoyi guda biyar duka suna tashi da na tashi sai da na gama sallata ban yadda na ba goma ƙofar gurin ba sai da na kira shi na ce da Allah zai yi wata magana da ya zo sai na ce ka ga wayoyin ku nan da kuka zo kuna tashi sai ya ce subhanallah na ce a zan iya na yi sallah yanzu na ba gurin nan wani ya shigo mai munar zuciya ɗaukan muku waya kaga sai ka tunanin ni ne na ɗaukan ma waya inda baka san ni ba baka san inda nake ba wannan yake ka'idar rayuwa kar ka je ka jefa kanka gurin tuhuma duk yadda kake ganin kanka ai wani bai san ka ba tunda bai san ka ba zai iya tunanin kai ne kai wannan abu shi yasa zamu ga je na karanta a maza da muke fassara ayat uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum na ka musu hadisin safiya daidai gabar da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid safiya manzala ta kalama yana ɗin ike kafi sai ta zo ta gaishe shi matar da ce bayan ta zo ta gaishe sai zo zai raka ta to da almuru ne sai waɗansu mutane guda biyu suka zo za su wuce kawai sai suka ga annabi sallama da wata matsayi na haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zasu sauri su bata da gurin sai ya ce ala rifilukum ku tsaya ku zo nan yace kun ga wannan Safiya ce matata sai suka ce subhanallah sai yace inni khashitu yace inna shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam yace shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jinin jikinka yake gudana a jikinka sannan ina jin tsoro kan wannan shaytan din ya jefa muku wani abu a zuciyarku a wata riwaya yace ina jin tsoron kan wannan shaytan ya jefa muku wani sharmi a zuciya ku fara tunanin ni da wata mata ne ba da matata ba to kun ga in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kokarin ya kubutar da shi wani kansa ga waɗanda ma suka kan shi to kai in ka je gurin da ba naka ba kai ne ya kamata kai kokari sai ya kamata kai kokari ki kubutar da kai dan Allah mun gani wannan yana nuna ma kar ka je ka sa kanka a wajen tuhuma kar ki sa kanki a wajen tuhuma shi sa Allah madaukin sarki ce fa in lam tajidu fiha ahadan in kuka je gidan kuka yi sallama kuka nemi izini amma sai kuka fahimci kun samu gidan nan babu kowa a cikin gidan to sai Allah ce fala tadkhuluha kada ku shiga wannan gidan hatta yu'zana lakum hatta an muku izini ko dai wani ya zo daga cikin masu gidan ya muku izini ku shiga ko kuma a'a daga waje yayi izinin cewa ku shiga to nan sai ku shiga da izini amma gida ba kowa kin je kin shiga an dauke musu 30,000 ko 40 ko 50 waye dauka kici wanda ya san da ke dauka ba shine Allah kawai amma duk wannan kadan da za a ba labarin kece kika dauka kin ga shari'ar musulunci anan ta baki kariya su ma ta ba su kariya zai iya yiwa ba wanda ya shiga dauki wani abu zai iya yiwa sai kuma ki shiga gidan zuciyar ki tare ya miki wani abu dan so da yawa dan adam wani lokacin da yayi niyyar laifi ba sai ya ji gurin da zai samu damar da zai laifin anan sai shaydan ya ziga shi ya je ya aikata abin da ba daidai ba kin ga in ba ki shiga ba ba za ki ga wani abu nan da zai ba ki sha'awa ba balle ki aikata wani abu wanda ba daidai ba to shi sa shari'ar musulunci ta ba ku wannan kariya cewa fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum in ba ku samu kowa a cikin gidan ba kada ku shiga wannan gida har sai an muku izini sai an muku izini sannan za ku shiga wannan gida muna gane ha sai Allah ya ce wa in qila lakum irji'u a kun samu na a gidan amma daga gidan sai aka ce ku juya kada ku shigo mana gida sai Allah ya ce to farji'u in dai masu gidan sun ce ka koma kada ka shiga to ka koma ko ba wulakanci bane me yiwa a lokacin yana yin wani abu da baya son ka shiga gidanka shi yasa so da yawa in zaka je gurin mutum izini ake nema saboda me yiwa lokacin da zaka zo shi kuma yana yin wani abu a daidai wannan lokacin wannan ne zai ba ku mamaki da yawa daga cikin maza kai har da mata ba sa kiyaye wani irin wannan haƙƙi wani wani zai sai ranar juma'a kana da huduba karfe 10 sai zo ma gida daidai karfe 10 fa lokacin da zaka rubuta hudubarka amma lokacin ya zo ma gida kuma zai zo ya sare sai hana kai kaga zaka iya zuwa gurin mutum a wannan lokacin yace maka koma wani zaka iya zuwa gidansa a daidai wannan lokacin sabani suke da iyalinsa zaka nemi ka shiga gidan shi kuma baya san wani yasan yana sabani da iyalin zai iya cewa ka koma haka ne kuma haka ba akwai uzurori kala-kala da zaka zo kai sallama ka nemi izinin shi nemi izinin shiga gidan mutane amma sai miji koma to karki fushi su ne kadan suka san uzurin da yasa kike san uzurin da yasa kike so su ki koma karki shigo musu gida a daidai wannan lokacin muna gane ha la'alla ma wani laifi yake aikatawa kika mai sallama kika nemi ki shiga gidansu shi kuma yake yadda dole ne laifi da kuke tunani zai iya faruwa ban sani ba ko ba na taɓa ku wani labari mace da mijinta talauci ya same su sai suka kasa jurewa da suka kasa jurewa sai suka je gurin boka dan a kotu ne ma aka fahimci cewa gurin boka suka je sai boka yake in dai suna so su yi kuɗi to suna da ɗaya a tsakaninsu ta zama budurwa sai wannan uban ya ringa mu'amala da wannan yar wannan shine sinadarin da zai sa a fiye yusu kudi to da gidan mutanen nan compound ne yanzu kamar masallacin nan a ce a daki a gida guda biyu ko uku a ciki mai daki biyu kaga a ce wayan masallacin ne guri ɗaya ne ita ma yin sai yarinyar ita take zuwa bakin bangaren su ta daya shi kuma uban yarinyar da yarinyar suna ciki suna shashin yannan Allah zaka zo gidan wannan ne kamar sallama ka nemi izini sai ma ka shigo ba zai sai ma ka shigo ba shi kanta alƙalin da aka yi wannan kesin kuka yi to wallahi zai iya saboda bai taɓa jin irin wannan labarin ba tun da yake a ce uwa ta haifi ɗaya da kanta ta zo tana gajin kofa ana ciki da ita ana zina da ita kuma mahaifin ɗan ne yake yi ta wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne muna ganewa abin da ya sa na faɗi wannan dalilai da yawa na iya sawa ka je gidan mutum kai sallama ka ce ka shigo ya ce ma a'a ka koma dalilin zai iya zama mai kyau dalilin zai iya zama mara kyau amma dai mun fi tunanin dalili mai kyau ina fatan mun gane shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in qila lakum irji'u idan an ce muku ku koma ma'ana ma abotan gidan suka ce ku koma farji'u to ku koma wannan shi yafi alkhairi a tare da ku farji'u lalle ku koma malam yace abinda ake nufi da farji'u shine farji'u min ghairi ilhahin ku juya kar ku nace dole sai kun shiga wala mudayaqati li ahli albayti kuma kada ku kuntata wa ɗan wannan gidan ku ce dole sai kun shiga gidan su wannan shine abin da ake nufi farji'u lalle ku juya Allah tabaaraka wa ta'ala yake huwa azka lakum wannan shi yafi tsarki a gare ku ba za ku je ku ga abin da bai kamata ku gani ba ba za ku samu abin da za ku zo ku bayar da labari ba tunda kun dawo ga komai a cikin gidan nan ba Allah madaukakin sarki ce farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim Allah shine masani game da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala shine masani game da abin da kuka tunce kuna aikatawa sai aya ta gaba الواحد يا أمبتي دليل سوكر ونا آير أتشن أسباب النزول يكي شوى دليل سوكر ونا آيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يكي قال المفسرون ما لمن تفسير سكتي فلما نزل هذه الآية yayin da wannan aya ta sauka kala Abu Bakr ibn Siddiq sai sayyidina Abu Bakr yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam afara'aita al-khanat wal masakin fi turki sham laysa fiha sakin za ga wasu dakuna akan hanya za ga wasu gidaje akan hanya amma ba wanda yake zaune a cikin MTC to su kuma yaya zamu da su saboda an yi mana bayanin in mutane na ciki ga abin da zaka yi an mana bayanin in kin je kin tarar ba mutane a ciki ga abin da zaki haka ne ko ba haka ba muna saurara to nan sai aka zo aka ce gida ne babu kowa a ciki abin da ake nufi ba kowa a ciki ba mazauna gidan misali in kuna tafiya akan hanya zaka ringa ganin daki akan hanya wanda akali wannan dakin an yi shi ne lokacin hankali yana kwance saboda masu baki masu hutawa in ka zo ka ɗan sauka nan ka huta sannan ka ci gaba in ma kana buƙatar kai bacci ka kwana duk za ka iya saboda a lokacin akwai zaman lafiya muna ganewa to idan kin je kin samu gidan da ba mai shi ina ce ba mai shi ba mai zama a cikin gida ne empty kamar gidan baki kamar gidan baki kamar gidan ajiyar kaya to shi wannan gidan menene hukuncinsa to shi ta malamin ka ce akwai alaka tsakanin wannan ayar da wadancan ayoyin guda biyu na baya suka ce ba'da ma naha Allahu ta'ala fil ayati sabiqataini an dukhul buyutil ghairi bayan wadancan abubuwa ayoyi guda biyu sun hana ka shiga gidan wani illa ba'da al-isti'dan har sai ka nemi izini bayyana fi hadhihi al-aya shine Allah yake so muku bayani a cikin wannan ayar أنه لا جرح في دخول البيوت التي تكون غير مسكونة باب اللي في جدا باب قوة أسكي إن لي كان دون أبدا كأجي أسكي كوي كشغا باكي كان من إذن القوة بشي ذاك إشغا باترد إذن القوة با إذا كان لهم فيها متاع إذن يزم الشيء وكان دون أبدا ناس أسكي مثالي جداني نبايكي سي أكتو كيكا ونن جدا da aka sauke ka a wannan gidan kuma akwai kayan ka a ciki to wannan gidan zaka iya shiga ba tare da izini ba shi ba sai da izini zaka shiga ba saboda na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu na farko kai aka saukar a ciki sannan na biyu kuma kayan ka suna ciki to tunda kayan ka suna ciki to ba zaka shiga wannan gurin ba sai malam yace fa kana hadhihi al-aya istithna'un min al-ayati qablaha wannan ayar ta kasance istisna'i ne daga ayar da ta gabata ne ake nufi wadancan ayoyin sun ana ta shiga gida sai ka yi sallama ka nemi izini muna gane ha in amma izini ka shiga in ba amma izini ba kada ka shiga in kin yi sallama kin nemi izini din amma kika ji shiru shi ma ki juya kada ki shiga wannan shine hukuncin da muka tattauna guda uku haka ne ko to wannan gida ne wanda ba mazauni a ciki ba wani wanda da yake zama a cikin gidan ba wani wanda yake zama a cikin gidan muna gane ha ba wani wanda yake zama a cikin gidan tunda ba wani wanda yake zama a cikin gidan kila gida ne na baki da aka saukar da baki sai kuma an sauke ka akwai kayan ka a ciki to in ka shiga in zaka shiga wannan gidan ba sai kin nemi izini ba kawai shiga zaki muna gane ha malam yace qala ibn kathirin إمام ابن كثير في هذه الآية الكريمة وأن آية من جرمة أخذت من التي قبلها كي تكسيس وكن شيء تقبنك معنى هو كنت لكي كان وطن سن آيين وكي كان وانت ينا ينسوا جدا دمتع نيك أتكي بذلك أكوش كأولا شاكا جدا دبا مزون لنسبا جدا دبا شدا مزون لنشيكم هو كنت سنبا يكتشف ذلك انها تقتضي جواز الدخول الى البيوت دان wannan ayar tana nuna halaccin ka je ka shiga gidaje allati laysa fiha ahad gidan da babu kowa a ciki idan kana lahu fiha mata'un bighayri idin idan ya kasance kana da kayan ka a ciki ba tare da kai an baka izini ba sai ce kal baitil mu'idd lidhayf kamar gidan da ake tanada ka dan ajiye baki idan أذن فيه أول مرة كفى إن دي تنفرقو دا كذو أما إذن إنك شكا كذونا أجدام تو إن ذاك ساكي شكا كوبا سيكاني بإذن إبا شيني الله تبارك وتعالى كي ليس عليكم جناح باب اللي في أتعلدكم معنى باب ذنبي أن تدخلوا بيوتا كشكا وأن سجد الدجي غير مسكونة جدا دبا ميزوناتك ليس فيها ساكن ba mai zauna a ciki dama an ce kun za ku shiga gidan ku sallama ku nemi izini dan kar ku je ku ga abin da bai dace ku gani ba dan kar ku je ku ga sirrin wani dan kar ku je ku leko asirin wani kuma ku zo kuna yadawa to wannan gidan babu kowa a ciki shi aka ce babu laifi ku shiga wannan gidan da babu kowa a ciki fi ha mata'un lakum amma akwai kayan ku a ciki idan akwai kayan ku a ciki shikenan sai ku shiga fadkhulukum fiha li ajli al-mata' dalilin da zai sa ku shiga wannan gidan saboda kayayyakin ku walaysa li ghayri hada ba wai dan ba ku da wata bukata ba kawai sai ku je ku shiga muna gane ha sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu ya'lam Allah ya san ma tubuduna dukkan abin da kuke bayyanawa wa ma taktumuna sannan Allah ya san kuma dukkan abin da kuke koyewa duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya san duka Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan to wannan ayoyi da muka fassara sai malamai suka ce wannan ayoyin a cikin su zamu koyi abubuwa kamar haka abu na farko wato Allah ya girmama mu'minai ta hanyar da zai kira su yi amfani da harfin nida. Ka'ida Balarabe in zai kira ka yace ma ya wani ya girmama ka, ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ardi, ka girmama shi. Ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, girmama shi. Ya Nuhu bi salamin minna, girmama shi. Ya Ibrahim, girmama shi. Inda za a sa yi harfin nida an girmama ka. Abu na biyu, wannan yana fahimta, abu na biyu wato kimar da mu'mine suke da shi yadda Allah ya kira su da sunan imani. Abu na uku da za mu fahimta a cikin wannan jawabi namu shi ne rashin halaccin shiga gida har sai ka yi sallama, ka nemi izini, sannan an ma izini sannan za ka shiga. Abu na biyar, ya halatta mutum ya shiga gidansa ba tare da ya nemi izini ba, sai dai wata alama. Abu na shida, wajibi ne mutum zai shiga gidan mutane ya yi sallama ya nemi izini. Abu da bakwai, anna Allah subhanahu wa ta'ala shara al-isti'dana was-salama inda dukhul al-buyut inda dukhul al-buyut al-ghairi li ajli al-tazkiri wal-isti'an. Ma'ana an ce ka ne kai sallama ne ka nemi izini dan ka tunatar da mutum ya gyara ya kintsa ga wannan zai zo shigan mai gida. Sannan abu na takwas, adamu jawazu dukhul al-buyut al-ghairi idza lam yakun fiha ahadun minhum, haramcin mutum ya shiga gidan wani in dai babu kowa a cikin gidan, haramun ne ka shiga. Abu na tara, idan ba a yi wa mutum izini ba to lalle ya dawo, in ya ji shiru ya dawo, in an ce mai kada shiga nan ba ya dawo, kada zai ta yi abokina ne na isa da shi bari in shiga mai gida, ba a yi wannan, wannan ba daidai ba ne. Abu na goma, kamar yadda ya zama su ahlul baiti an ya'dinu sai sun nemi izini a gidajensu sai ka nemi izininsu, to wannan yana nuna kuma gidanka in za ka shiga sai ka sanar. Sannan shari'a ta nuna mana wanda aka hana shi shiga gidan mutane to ya dawo, yin hakan shi ya fi tsarki ga zuciyarsa, shi ya fi tsarki ga ayyukansa, shi ya fi tsarki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa shi ne masani ga dukkan komai. Abu na sha uku, halartin shiga gidan da babu kowa a ciki in dai akwai kayanka kuma an ma izini da farko, shi ne gidan baki da ka zo ka sauka a matsayin bako sai aka ma izini ka shiga gidan, kaga da farko an ma izini. Sannan in kayayyakin da ka zo dama ka ajiye a ciki to kaga wannan gidan kana da damar ka shiga ko da baka nemi izini ba, saboda babu kowa a ciki kuma dama tun farko an riga an yi miki izinin ki shiga wannan gida. Sannan abu na gaba da wannan za mu koya a cikin wannan ayin cewa duk gidan da za ka shiga ko da mutane a ciki ko ba mutane, idan an yi ma izini ko wancan da ba mutane da ba sai ka nemi izini ba, to ya zama akwai buƙatar da za ta kai ka, ba wai kawai ka dinga shiga gidan mutane yadda kaga dama ba. Misali, na ga wata al'ada a Niger, na yi tafsiri a 2019 na yi tafsiri a Niger wani gari gaya, a garin na ga wani abin mamaki. Idan mutane suna zaune a waje suna hira maza, sai wani ya ji mai yiwa wataƙila tana wajen police station, shi kuma ya zauna ana hira, sai idan buƙatar shiga banɗaki ta same shi baya buƙatar ya nemi izinin gidajen da ke kusa da kawai shiga gidan. Sai dai wani mutum a banɗakin, na ga wannan a Niger, shi ba ga ungwaskan buƙatar shiga banɗaki ta nemi, kawai sai ya kalli gidan da ya masa sai ya shiga, kuma ba laifi ba ne. Kaga ina jin anan ne ta za a yi kwarto ne a canja mai suna ko ba haka ba, kuma wannan al'ada kaga ba daidai ba ce. Mutane Niger suna da al'adu wanda in ka gan su a nan za ka sha mamaki. Yanzu akwai ina tafsirin mata wata rana ana zafi mun fito waje mun kwanta wajen ƙarfe uku haka, sai na kai kawai sai na gota yarinya ta fito tashin gidansu, sai nake tambayar wani a kusa da ni na ce wanda yarinya daga rafi ta yi zance ta je gurin saurayinta. Kuma abin da zai baka mamaki, yarinya kullum tana gaban tafsiri ba, amma kuma za ta tafi gidansu bayan an sha ruwa ta tafi ɗakin saurayin ta zance ba za ta dawo sai ƙarfe 3 dare ko kuma wannan al'adarsu ba laifi ba ce kuma wani abu da zai ƙara ba ku mamaki da na je ne na ba su shawara suka ɗan gina makarantar tafi amma gaba ɗaya garin ba makarantar tafi da yara suke zuwa ce haddin Qur'ani boko za ka tafi tun safe har ƙarfe 5 babu wasu da addini sai ɗan kaɗan daga cikinsu to kaga idan kana zaune a nan ɗan sai ka gode wa Allah saboda wani abu bai ma zo gare ka ba balle ya zama ma al'ada muna gane ha abu na sha shida cewa wannan abun da shari'a ta yi na sa wannan lajubba kafin ka shiga gidan mutane wannan yana nuna wato kwaɗayin shari'ar musulunci wajen kiyaye haƙƙoƙin mutane wajen kiyaye mutuncin mutane wajen kula da al'amuran mutane shari'ar musulunci ta nuna wannan don haka abin da ya kamata mu shi ne kun ga irin waɗannan abin da ake faɗa to yana da kyau mu ringa riƙo da su na farko za su tsare mana mutuncin sannan kuma za mu rayu yadda Allah yake so amma akwai al'adunmu da ba su da kyau kamar wata na faɗa da su kawai a ce ƙaninka duk lokacin da ya gada ma sai ya shiga majira wannan ba daidai ba ne ƙanin matarka idan ita kaɗai ce a gidanka shi ne zai iya shiga ko da yaushe saboda mu harna masa ci ya kamata mu waye kar mu ga wani ya yi wannan wani malaminmu yana gaya mana da ya aure sai ya sa doka ƙannansa ta ringa tsayawa iya zaure amma ƙannan matarsa kuma ta ringa wucewa ya ce gaba ɗaya family sai da aka tsare shi ya ce amma shi bai damu ba saboda ya san addini ne kawai dai abin da yake shi ne musu bayani su gane shi ta ɗauko ɗin irin laifuka suna faruwa wallahi irin wannan laifukan abin da ya sa suke faruwa rashin kiyaye dokokin Allah yanzu misali idan ka je kotu duk wani case na rape case na fyaɗe za ka ga a ciki akwai yadda a ciki yadda ce take jawowa duk wani case na fyaɗe za ka ga gaba ɗayansu akwai yadda a ciki wani za ka ga yarinya ce ƙarama kila ma kullum mutum ya dalaye kasuwa sai ya ba ta alewa iyaye suna ganin ƙaunar ɗansu yake yi wannan ya faru a kan kwanan nan wani bayan Allah kullum ya zo yana ba yara alewa ashe wata ƙaramar yarinya yake ta yi da aka yi kama yarinya ya kai ta cikin ɗakin shi ya nuna mata almakashi ya ce in ta ce ta faɗa abin da ya mata sai ya kashe ta da ya ƙarshe ya je ya rufin yarinyar nan da ya rufin yarinyar aka ɗauke shi aka kai shi gurin ƴan sanda a ƙoƙarin a zo da yarinyar don ta tabbatar da cewa shi ya mata tunda tana iya magana kawai ana zuwa da yarinyar lokacin shi kuma an fito da shi daga cikin sel kawai yarinyar sai ta gan shi kawai sai ta shiɗe tana gaya ma mata ya ce zai kashe daga nan ta mutu haka yarinyar ta mutu to na ga yadda ce shi sa in Allah ya hore miki yaya ki ringa kafa da shi wani ya ringa jin ƙarki karama yana ɗaukan kina tafiya da ita ɗaki wani ya ringa kaza da ita kake da da in dai ƙarki take kina tare da ita ƙarki zo zaki fita unguwa ƙarki karama ce bata a tsakanin maza wanda ka fara tasawa ƙarki ba nan in ba haka ba zaki za a miki abin da zai tsaya miki arai har akabarin ki to shi sa shari'ar musulunci take sa irin wannan dokokin don mu kiyaye don mu san yadda za mu rayu Allah ta'ala ya shirya da mu abin da zaka ga zama daidai Allah ba mu lada wannan kuskure Allah mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh